الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wataala da dukkan walidin dangi na yago mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammacin ranar Litinin 25 ga watan Shawwal shekara ta 1436 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 10 ga watan 8 shekara ta 2015 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Umdatul Ahkam na Sheikh Imam Abdul Ghani Ibn Abdul Wahid Ibn Ali Al-Maqdisi rahimahullah wadai fi kafin darasi na yau tambaya ɗaya zuwa biyu suka iya gabata na'am
kace ne abin na mace ta da ji an na wata ranta sai tun da sannan abin da ta sha ba karama ba sai wani abin da ta zo ba wata yanci
wani misali mutum ne ke da bashin azumi a kansa kuma bashin ya shekare a lokacin da zai rama wannan azumi shin akwai wani abu da yake kansa ko babu lalle akwai daga cikin malamai musamman malaman malikiya sun tafi akan cewa duk wanda ake bin sa azumi bai rama wannan azumi har wani azumi ya tardo shi to a duk lokacin da ya rama dole zai bada mu a duk lokacin da ya rama zai bada mu bada wannan mudu matsayinsa mustahabi ne ba wajibi ba ne domin an samu Abdullahi dan Umar Allah ya kara masa yadda idan akwai bashin azumi a kansa wannan azumi ya shekare idan ya rama yakan fitar da mudu tare da cewa babu hadisi marfu'i daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ke nuna cewa duk wanda ake bin sa bashin azumi azumin ya shekare idan ya rama cewa sai ya fitar da mudu don haka dai a takeice inda halin bayarwa in mutun ya bada yayi in ko babu halin badawa to ya san da cewa dama ramuwar azumin shine iya abinda Allah ya wajabta masa na'am
ne abun mai ina da abun na kuma sai da wasu yi tambaye ne shi nawa na tsaya tsakanin da Allah ya nake wani mai tsakanin da Allah yana kamar shi kawo yana kara da ginci a kuma shi ne wani yana cikin nauyi
wani misali mutum ya tambaye ka wani faɗa mun fi sabilillahi kayan nan nawa yake a wajen ka ma'ana nawa ka sayi shi a takaice ka sayi abin jika uku sai ka gaya masa sabanin haka ka ce uku da rabi ka sayi shi ya yarda ya amince a kan haka shi menene hukuncin wannan dala 100 da ka dora haramun ne an gane saboda kariya ka masa in aka ce kariya shi ne ba da labari sabanin abin da yake waƙe al-ikhbar bi khilafi al-waqi kuma wannan haramun ne an gane ku wannan dala 100 haramun ne iya abin da yake kanka dole ka mayar masa da wannan dala 100 tashi saboda ka gaya masa sabanin haka kuma dole ka tuwo zuwa ga Ubangiji Subhanahu wa ta'ala in har kana fatan Allah ya sanya albarka a cikin kasuwarka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa a cikin hadisi sahihi wanda ya gabata a darasin mu na wannan littafin domin hadisin yana cikin sahihai. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke cewa albayyani bil khiyari ma lam yatafarraqa fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bay'ihima wa in kadhaba wa katama muhikat barakatu bay'ihima. Manzon Allah ke cewa mai saye da mai sayarwa kowane ɗaya daga cikinsu yana kan zaɓi a zartar da ciniki ko adina. Malam ya tafarraka, manzon Allah ya ce matukar ba su rarraba ba. Idan aka riga aka rarraba, wani bai ce ba ya dina, to wannan ciniki ya tabbata ba maganar dawowa baya. Kai da ka saya ka dawo ka ce ka fasa, ko shi da ya sayar maka ya ce a karɓi kuɗinka ba ni kayana. In dai an rabu, to wannan ciniki ya tabbata. Shi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce malam ya tafarraka, matukar ba su rarraba ba. Sai ya ce fa in sadaqa wa bayyana, in suka yi gaskiya a cikin cinikinsu, wa bayyana suka bayyana haƙiƙanin lamarinsu, mai kaya ya yi bayani mai gamsarwa cewa kayan nan nasa kaya ne waɗanda suke gangariya. In ma jabi ne ya bayyana ya ce kayan nan fa ba na ƙwarai ba ne ba, lokal ne. Ko kuma kayan yana da aibi ya bayyana maka ya ce abin nan fa yana da illa, in kaga za ka iya saye shi da halin shi ka saya. Shi ma wanda yake mai sayan ya bayyana haƙiƙanin abin da ke wajensa na kuɗi. Misali, lokacin da ake ciniki da azurfa da zinare, akan ɗora su akan sikeli a ga nauyin gram nawa suka bada. Sai ya bayyana maka ya ce wannan zinari da zan baka nauyin gram kaza ne, ya bayani mai gamsarwa wanda babu wata rufa-rufa a ciki. Ko kuma misali, naira ce zai baka, sai ya maka bayanin cewa nairan nan a yau dai a iya sani na ana cin shi ne kaza-kaza. To idan yayin kowanne yayi gaskiya a cikin cinikinsa, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce za a sanya albarka a cikin cinikinsa. Kai da ka sayar da wannan kaya, Allah zai sanya albarka a cikin abin da ka karba na kudaden. Shi da ya sayi wannan kaya, Allah zai sanya albarka a cikin wannan kaya da ya saya ya amfana da shi. Sai ya ce wa in kazaba, idan ku suka yi ƙarya, an gane ku, wa katama, manzon Allah ya ce suka ɓoye illar da take tattare da wannan ciniki nasu, manzon Allah ya ce muhikat barakatu bay'ihima, za a shafe albarka ta cinikinsu. Don haka wannan dala dari da ka ƙara ka ce uku da rabi ka saye shi alhali kai ku ka uku ka saye shi, to wannan ƙarya ce. Kuma sakamakon abin da zai biyo baya shi ne shafe albarka daga cikin wannan ciniki. A darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala, wato mun gama babin da ke bayani game da idda, wanda mun yi bayanin cewa ita idda wato kala huɗu ce. An gane ku? Duk da cewa za ka iya kasa ta kashi biyu, a farko kenan akwai idda ta saki, sannan akwai idda ta mutuwa. Idda ta mutuwa shi ne duk matar da Allah ya mamujinta rasuwa, to wajibi ne a kanta za ta yi idda, iddar da ake kiranta da cewa ta kaba a Hausa, wata huɗu da kwana goma, kamar yadda Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ambata a cikin suratul Baqara, wallazina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashira. Wannan idan iya ce, in bai wace ku za ta yi idda tsawon wata biyu da kwana biyar. Kashi na biyu ita ce idda ta saki, duk matar da aka saka ta tabbatar da cewa akwai wajibcin yin idda a kanta. Wannan idda ta saki nau'i uku ce. In ya kasance mace ce wadda take jinin al'ada, to na kanta ta yi jiran jinin al'ada uku ko kuma tsarki uku, kamar yadda Ubangiji ta'ala ke faɗa, wal muqallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata qurru. Ubangiji ta'ala ya ce matan da aka saka su yi jira ga kawunansu wato jini uku, ma'ana al'ada uku. Idan ta yi jinin al'ada ta tsarkaka ta koma yi karo na biyu ta tsarkaka ta koma yi karo na uku ta samu zarki to wannan ta gama idda. Nau'i na biyu daga cikin idda ta saki ita ce matar da ta yanke kauna game da zawuwar jinin al'ada saboda dattijantaka ko kuma saboda yarinta wadda bata fara al'ada ba. Idan aka sake ta ita ma za ta kirga wato wata uku daga ran da aka sake ta za ta dau lissafi. Kamar yadda Ubangiji Ta'ala ke faɗa wallahi ya isna minal mahidi min nisa'ikum in irtabtum fa iddatuhunna thalathatu ashhurin wallahi lam yahid. Nau'i na uku ita ce macen da take da ciki. Duk matar da take da ciki idan aka sake ta ajalin gama iddar ta shine haife cikin ta. Kamar yadda Ubangiji Ta'ala ke faɗa a cikin suratul Talaq wa ulatul ahmali ajaluhunna an yad'ana hawlahun. Mata masu ciki Ubangiji Ta'ala yace ajalin gama iddar su wato haife cikin su. To wannan aya zaka iya daukan ta sannan ka koma kafa hujja da ita a bangaren idda ta takaba idda ta mutuwa. Domin matar da Allah ya ma mijinta rasuwa ya barta da ciki iddar ta shine haife cikin ta. An gane ko? Idan ta aihu shikenan ta gama idda ko da bayan mutuwar shi da kyautawar ido. Kamar yadda hadisi ya gabata a farkon baban hadisin wato Subai'a al-Aslamiyya Allah ya kara mata yadda wanda ta kasance a karkashin Sa'ad ibn Kauda Allah ya kara masa yadda Allah ya masa rasuwa a hajjin bankwana ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a lokacin nan Subai'a tana da ciki. Ba a dau lokaci ba bayan mutuwarsa sai ta sauka ma'ana ta aihu. A lokacin da ta tsarkaka game da jinin biki sai ta yi ado saboda masu zancen aure sun fara wato ziyartowa. A lokacin nan akwai Abu Sanabil Allah ya kara masa yadda da ya shiga wajenta sai ya ganta ta yi ado. Sai ya ce me yiwuwa ki Subai'a kina nihin yin aure tunda na ga kin yi ado kin yi kwalliya. Ya ce to abinda nake tabbatar miki wallahi baki ba maganar aure hatta ya murra alayki arba'atu ashhurin wa ashir. Sai wata hudu da kwana goma ya wuce akan ki ma'ana sai kin cike wata hudu da kwana goma. Subai'a Allah ya kara mata yadda lokacin da ta je haka daga Abu Sanabil da yamma sai ta tashi ta je wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ta yi masa tambaya ta ce ya Rasulullahi kaji kaji bayan mutuwar mijina Sa'ad na aihu ni kwa ina ganin cewa na gama idda domin Allah ya faɗa wa ulatul ahmali ajaluhunna an yad'ana hamlahun. To amma Abu Sanabil ya ce da ni ba magana aure wai sai na cike wata hudu da kwana goma. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya bata fatawar cewa tuntuna aikin gama idda tun lokacin da kika aihu. Shine tace fa aftani bi anni kad halaltu hina wada'tu hamdi. Manzon Allah ya banfatawar cewa ai tuntuna na gama idda tun lokacin da na haife cikina. Wa amarani bi tazwiji in badali. Manzon Allah ya umarce ni cewa ina iya yin aure in har na ga ina son yin aure a yanzu. Wannan yana nuna mana kenan mace mai ciki wadda Allah ya ma mijinta rasuwa da mace mai ciki wadda aka sake ta ajalin gama iddar su shine haife cikin su. Da zaran sun haihu shikenan sun gama idda. An gane ku? Sannan akwai idda nau'i na hudu. An gane shi kuma ana kiranta wannan idda al-istibra wato neman kubutar mahaifa a tabbatar da cewa babu da a ciki. Kamar misali macen da take zaman kanta don sun hana a ce karuwa a yau in an faɗa haka wai an ci mutuncinta sai dai a ce mace mai zaman kanta. To a lokacin da ta tuba ga Allah tana nihin yin aure to baya halatta ta yi aure sai ta yi istibra'i shine jini guda ta tabbatar da cewa mahaifarta ta kubuta. Haka nan macen da wato aka sadu da ita ta hanyar shashanci baya halatta ta yi aure sai ta yi jini guda, shi ne ake kiran shi istibra. Haka nan misali, macen da wani ya fada ta akan kuskure ko da ganganci, an gane koto, ita ma baya halatta mijinta ya kusance ta ko kuma a daura mata aure sai ta yi jini guda. Misali, gida ne na haya, mutane sun wuce, masu magidanta sun kai uku ko huɗu ko sama da haka, yini wanda yake na girgije, mutum da ya zo iska ta taso sai ya shiga ɗakin makwabcinsa, shi yana tsammanin ɗakinsa ne, ita ma tana tsammanin mijinta ne, ya kusance ta ba tare da ta san cewa ba mijinta ba ne, shi ma ba tare da ya san cewa ba matarsa ba ce. Bayan haka sai aka gane ashe an yi kuskure, to wannan mijinta baya halatta ya kusance ta sai ta yi jini guda, shi ne istibra. Wannan istibra shi ma nau'i ne wanda yake na idda. To don haka kenan mun yi bayani akan idda ta takaba. Idda ta takaba abubuwa ne kamar guda uku wanda Allah ya wajabta ma mace duk matar da mijinta Allah ya masa rasuwa. Abu na farko shi ne nisantar kayan ado. Duk wani abin da za a lissafa shi akan cewa kayan ado ne to baya halatta, sai ka hada da kwalli da jambaki da jagira da kunshi da wani kitso wanda yake na ado da shahuhuda da wani turare wanda yake mai kanshi da sanya kaya waɗanda suke na ado da sauransu, wannan kwata-kwata baya halatta, dole ta kaurace musu har akai cikar wata hudu da kwana goma. In kuma kenan mai ciki ce har akai lokacin da za ta aihu, dole za ta nisanci dukkan wani abin da za a lissafa kayan ado. Wanda mun wuce, wata mata ta zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta ce, ya rasulullahi, iyata mijinta Allah ya masa rasuwa, tana ciwon ido, gaya kuma cikin idda ta takaba take, shin za mu iya sanya mata kwalli? Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce a'a, ya ce duka ma iddar kwana nawa ce? Wata hudu ne ko da kwana goma? Kar ku manta ku, manzon Allah ya ce kafin musulunci a jahiliya shekara guda mace take tana idda, kuma za a sanya ta wani ɗan ɗaki kamar gwadala, ko mu ce ɗaki ne wanda bai wuce ramin kura ba, ba maganar ta fito, za ta zauna da tsahin kaya a cikin datti, ba wanka ba wanki tsawon shekara guda. Ran da shekara ta huta cika za ta fito, idan ta fito sai a ba ta kashin rakumi sai ta jefa shi bayanta, sannan kuma sai a zo mata da dabba, jaki ko dinkiya ko akuya ko wani tsuntsu, sai ta goga jikinta a jikin shi, duk wannan da ta goge kalla, duk abin da ta goge jikinta a jikin shi zai rayu ko menene, saboda warin dauda da take jikinta. Ubangiji subhanahu wa ta'ala sai ya rangwanta ma bayansa, ya shar'anta abinda yake ta kaba wata hudu da kwana goma kadai, kuma a wannan wata hudu da kwana goma ba a hana ki yin wanka ba, in so goma zaki wanka a yini ko ma da sabulu zaki, sai dai zaki ne sanci sabulu wanda yake mai kanshi mai turare kenan, sannan kuma kani kai kiso in dai ba na ado bane ba na kwalliya bane, in a kullun zaki ba laifi bane ba, maimakon a yanzu al'ada wai sai sati sati ake mata kamun kai. Kuma haka nan maganar cewa wai ba za ta fito ba, kar ta bari rana ta hudo mata tana waje, kuma kar ta bari rana ta fada tana waje, wannan duka Allah bai shar'anta masa ba, bai shar'anta ma mu'mini ba. Da maganar cewa kada ta rabu da buta da tazzi, kuma ko a cikin gida take sai kai a lullube da sauransu, za ka ji abubuwa na al'ada waɗanda sun wuce a lissafa. Kuma ta kabar a yau a al'ada sama ce ake, kuma wai in lokacin ta kabar ya kai ƙarshe hallo zawwa za a yi a fidda ta daga cikin ta kabar, har a kawo wasu sabbin tabarmi na kaba guda ko uku ne ko bakwai ne da wasu abubuwa, wai mata su haɗu su yi wasu karance-karancensu. Wannan duka abubuwa ne waɗanda suke ba karantarwar addini ba, wannan abubuwa ne na bid'a wanda kuma haramu ne baya halatta. Kenan abinda muke so mu gane, abu na farko ne nisantar dukkan kayan ado, abu na biyu shine lazuntar gidan da miji Allah ya masa rasuwa har akai karshen gama idda. Wannan a magana mafi rinjaye daga cikin maganganun magabata daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da wasu. Dole ta lazunci zama a gidan mijinta inda Allah ya masa rasuwa, in gidan shi ne ko kuma gida ne na haya, ya riga ya hannanta kudin watannin da za su zo gaba, ko kuma masu gidan za su iya mata alhurma na ci gaba da zama har akai lokacin da za ta gama idda, dole ne ta zauna. Amma da sharadi za ta amuntu a karan kanta ko a dukiyarta ko a mutuncinta. Misali, in kaman gihin gari ne wanda ana tsammanin ana kyautata zaton wani zai iya haura mata, wanda zai taba lafiyarta ko ya taba dukiyarta ko ya taba mutuncinta, to ba laifi bane tana iya kaurowa ta koma gidan da za ta amuntu ta yi idda ta kaba a can. An gane ko? Dole ne ta lazimci wannan gida har akai lokacin gama idda. Wanda malamai sun kafa hujja da fadar Allah subhanahu wa ta'ala, mace wadda aka saka ita ma Allah ya wajabta cewa ta zauna a gidan da mijinta ya sake ta har akai ta gama idda, to ina ga wanda mijinta Allah ya masa rasuwa. Sannan abu na uku, wato shi ne ba maganar zancen aure sai an kai cikar wata hudu da kwana goma. Duk wani wanda zai zo mata da zancen aure, to ta juya masa baya, ba maganar zancen aure sai an kai lokacin da a gama idda. Allahumma sai dai jirwayi da kaman wanka, macen da mijinta Allah ya masa rasuwa tana cikin dakaba, ba laifi mutum yakan iya mata jirwayi da kaman wanka. Jirwayi da kaman wanka shi ne ake faɗa da wata Hausa cewa kama mutum dungu, kenan ya ɗan gane inda aka sa gaba. Misali, za ka iya ce mata, wance ɗabi'unki da halayenki suna burge ni, ko wance kada a manta da mu, ko wance muna nan, ko kuma wance in kin ga kyakkyawar mace mai tsafta mai kyawawan halaye kamar ki a unguwarku ki kama mu, ko kuma wata irin kyauta da za ka gabatar mata. To wannan duka ba laifi ba ne, nassi na Alkur'ani shi ya halatta mana haka. Ubangiji ta'ala ya ce, wala junaha alaikum fima arrabtum bihi min khidmatin nisa'i aw akanantum fi anfusikum alima Allahu annakum satadhkurunahunna walakin la tuwa'iduhunna sirran illa an taqulu qawlan ma'rufa. To dan haka kuma ba a hana ta ta fita in har fita ta kama, ba laifi bane wace tana iya fita. Akwai wani yanayi da wani dan uwa yake bani labari, da yawa mata waɗanda suke ma'aikata waɗanda mazansu Allah yake musu rasuwa suna samun matsaloli da yawa, saboda a hukumance duk matar da Allah ya ma mijinta rasuwa, gwamnati yakan bata wasu kwanuka na taje ta zauna har radadin mutuwa idan saukaka. Shine ina ji, duk da cewa na manta, ina ji ko wata biyu ne ake bada wannan, ko kwana 40 ne ko nawa ne. Shi dai so da yawa mata wasu sukan hada da kunjin su, in sun hada gaba dai baya wuce kwana 70, ina ji wata 1 ne dai duk da cewa na manta. To da yawa wasu matan basu gama ta kaba ba, kuma sai a nemi cewa su je wajen aiki. Idan basu je ba, sai a rubuta takardar cewa an kore su. Wanda dama haka ka'ida ta hukuma take, akwai lokacin da akan saurara mutum, in ya kai a ji hankalinsa, in bai je aiki ba to akan iya sallamar shi. To da yawa sai su ki zuwa aiki har a sallame su daga aikinsu a sanadiyar wannan takaba. Nan ba muna magana bane ba akan wato hukuncin aikin mace, muna magana akan kenan me takaba tana iya fita ko ba za ta iya fita ba. To dan haka kasancewar lalle babu dalilin da ya haramta mata fita in har fita ta kama, an gane ko? Kuma ba dole bane ba sai an bata hutu wajen wata hudu da kwana goma. In an bata wannan alhurma ce aka mata, in ba a bata ba kuma ba laifi bane aka yi mata. Kenan anan in har ya kai lokacin komawa aiki yayi, ta je ta koma aikin ta, ta ci gaba da aikin ta, ba haramta mata ba fita. Matukar za ta fita da sharadda waɗanda suke na addini, domin aikin mace a shar'ance yana da sharadda, ba haka bane ba al'amari ne karazibi. Akwai dokoki waɗanda suke na addini domin aikin ya zama halal, duk wanda ta tsara waɗannan dokoki aikin zai iya zama halal. In ta keta waɗannan dokoki kuma wannan an fada kuskure, an saba ma Allah subhanahu wa ta'ala. Za mu tashi da bangi na gaba. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, babu li'an al-hadithu rabi'u wa ishruna ba'da thalathimi'a an Abdillah ibn Umar radiyallahu anhuma anna fulana ibn fulani radiyallahu anhu qala ya rasulallah ara'aita allaw wajada ahaduna imra'atahu ala fahisha kayfa yasna in takallama bi amrin azim wa in sakata ala mithli dhalik qal fa sakata an-nabiy sallallahu alayhi wa sallama falam yujibhu falamma kana ba'da dhalika ata fa qala inna alladhi sa'altuka anhu qad ibtulitu bi fa anzala Allahu 'azza wa jalla ha'ula'i al-ayati fi surati an-nur walladhina yarmuna azwajahum fatalahunna 'alayhi wa wa'adahu wa dhakkara wa akhbarahu anna 'adhab ad-dunya ahwanu min 'adhab al-akhirah fa qala la walladhi ba'athaka bil-haqq ma kadhabtu 'alayha thumma da'aha fawa'adaha wa akhbaraha anna azab ad-dunya ahwanu min azab al-akhirah faqalat la walladhi ba'athaka bil-haqq innahu lakadhib fabada'a bir-rajul fashahida arba'a shahadatin billah innahu lamin as-sadiqin wal-khamisatu anna la'natallahi 'alayhi in kana min al-kadhibin thumma fanna bil-mar'a فشهدت أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ثم فرق بينهما ثم قال إن الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب ثلاثة وفي لفظ لا سبيل لك عليها قال يا رسول الله ما لي قال لا مال لك إن كنت صدقت عليها فهو بما استهللت من فرجها وإن كنت كذبت عليها فهو أبعد لك منها مالم الله يجيك أنسى كيف أدعى وانم بابيني واندكي بياني قمده كنش اللعان لفظين اللعان مصدرني imma ka kiraye shi da al-li'an ko ka ce at-tala'un ko kuma ka ce al-mula'ana, kana iya cewa babu al-li'an ko ka ce babu at-tala'un ko kuma ka ce babu al-mula'ana. Wanda kalima ta al-li'an an ciro ta ne daga al-la'an. Kalima ta al-la'an ma'anarta shine at-tard wal-ib'ad, kore abu da nisan tashi. Dan haka shaidani da Ubangiji ta'ala ya ce wa inna alayka la'anata ila yawmiddin. Ubangiji ta'ala ya ce lalle tsinuwa ta tabbata a kanka har izuwa yini na sakamako shine yinin alkiyama. Ma'ana Allah ya kore shi, ya nisan tashi game da jin kansa. Dan haka idan aka ce alla'in kenan wanda aka kore shi aka nisan tashi game da rahama ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Shi wannan babi ya samu wannan suna al-li'an, malamai suka ce imma domin wato shine kula da lafazin da ke cikin ita ayar, domin namiji wanda zai yi li'ani bayan yayi rantsuwa da Allah su hudu, to ta biyar zai cike da cewa tsinewar Allah ta tabbata a kan shi, wato in har ƙarya yake mata akan abin da yake jifanta da shi na cewa ta yi zina. Don haka malamai suka ce wato bangaren namiji kwa shine bangare wanda yake mafi ƙarfi, me yasa saboda namiji shine ake gabatarwa shi yake fara li'ani kafin mace an gane ko in ma ya kasance kenan domin kasancewar shi namiji shine yake amfani da kalima ta al'ana a cikin rantsuwar da zai yi an gane ko wal khamisatu anna la'natallahi alayhi in kana min al-kadhibi rantsuwa ta biyar cewa tsinewar Allah ta tabbata akan sa in har ya kasance daga cikin maƙaryata cewa ƙarya yake mata amma ita mace mai Allah ya ce wal khamisata anna ghadaballahi alaiha in kana min as-sadiqin to dan haka kenan anan sai aka rinja yadda kenan bangaren namiji akan mace saboda shi yake amfani da wannan lafazi na cewa tsinewar Allah ta tabbata akan shi in hakariya yake mata dan haka kenan ake kiran shi da babul li'an wanda a shar'ance idan aka ce al-li'an malaman suka ce shahadatun mu'akkadatun bi aymanin min az-zawjay maqrunatun bi la'anin aw ghadab wato wata shaidawa ce guda hudu wadda ta ko kuma guda biyar wadda take abun karfafawa da rantsuwa wanda ke kasancewa daga ma'aurata guda biyu kenan shaidawar ya zamanto ta hadu da lafazin la'anta ko kuma lafazi wanda yake na fushi kamar yadda namiji zai yi amfani a cikin rantsuwa ta biyar da cewa tsinewar Allah ta tabbata akan sa in har ƙarya yake mata ita kuwa a rantsuwarta ta biyar sai ta hada da lafazin cewa fushin Allah ya tabbata akan ta in har mijinta wato yana da gaskiya akan abin da yake shifanta da shi na cewa ta yi zina shi ne malamai suka ce shahadatun mu'akkadatun bi aymanin min az-zawjay maqrunatun bi la'anin aw ghadab wato shaidawa ce wadda take abun karfafawa da rantsuwa daga ma'aurata guda biyu shaidawar da take haduwa da lafazin tsinuwa ko kuma lafazi wanda yake na fushi menene hikima ita mace da aka keɓance ta wato da lafazin fushi an gane ko shi kuma namiji aka keɓance shi da lafazin wato la'anta tare da cewa tsakanin lafazin al-la'an da lafazin al-ghadab wanne ne yafi wato yafi tsanani yafi girma lafazin al-ghadab an gane ko me yasa malamai suka ce saboda girman laifi wato na wannan al'amari idan aka danganta shi zuwa ga matar abu na farko duk matar da ta je ta yi zina wannan ta dauda da shimfidar mijinta abu na farko kenan abu na biyu za ta shigo masa da dan da ba nashi ba idan ta shigo da dan da ba nashi ba kaga wasu al'amura ne na barna za su biyo baya abu na farko wannan da ta shigo da shi ko iya da ta shigo da shi wanda ba nashi ba tsakanin shi da wannan namiji haramci ya wasu saboda shi yana ganin dan shi ko yana ganin diyar shi ce haramci ya wasu tsakanin wannan da sauran yaya ko kuma wannan diya da sauran danginsa sannan kuma kasancewar ta shigo masa da wanda zai ci duki yadda bai cancanta bai ci me yasa saboda kasancewar ta shigo da dan da ba nashi ba in Allah ya masa rasuwa kenan zai ci gado to dan haka ita mace sai aka keɓance ta da lafazin fushi maimakon shi namiji aka keɓance shi da lafazin al'an saboda al'amarinta al'amari ne wanda yake ya kai matuƙa a wajen mu shi li'ani abu ne wanda yake da asali a cikin al-Qur'ani da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hakanan da ijma'i na malaman al-umma har tun daga zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tun daga zamanin sahabbai har zuwa yau babu safani a wajen malamai cewa li'ani abu ne wanda Allah subhanahu wata'ala ya shar'anta ma bayinsa dalili daga cikin al-Qur'ani shine fadar Allah subhanahu wata'ala wallazina yarmuna azwajahum wa lam yakul lahum shuhada'u illa anfusuhum fa shahadatu ahadihim arba'u shahadatin billahi innahu la min as-sadiqin والخامسه ان لعنه الله عليه ان كان من الكاذبين ويدرا عنها العذاب ان تشهد اربع شهادات لله انه لمن الكاذبين والخامسه ان لعنه ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين waɗannan ayoyi wannan aya ita ce dalili asali game da shar'anta mana li'ani dalilai ku daga cikin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun wuce a lissafa zamu ga kaɗan daga cikin su a ƙarƙashin wannan babi wanda in muka koma asali duk mutumin da ya ma mace muhsana ma'ana kamamma game da aikin alfasha idan ya mata gazafi ya ce wance ta yi zina to anan dole ya kawo shaidu shaidu guda hudu waɗanda za su tabbatar da wannan zina idan bai zo da shaidu guda hudu to yi masa haddi na kazafi ya zama wajibi kamar yadda ubangiji ta'ala ke faɗa wallazina yarmuna al-muhsanati thumma lam ya'tu bi arba'ati shuhada'a fajliduhum 80 jalda ubangiji ta'ala yace waɗanda suke ma mata kamammu game da aikin alfasha ƙarfafin cewa sun yi zina sannan ba su zo da shaidu guda hudu ubangiji ta'ala yace ku bulala su bulala 80 wannan shine haddi wanda yake na ƙarfafi asali kenan duk mutumin da ya faɗa ga mace wanda take kamamma wanda ba a santa da aikin alfasha idan yace ta yi zina to dole ya zo da shaidu guda hudu idan bai zo da shaidu guda hudu to za a bulala shi ai masa bulala 80 to amma daga cikin ita wannan aya zaka tuge kenan ma'aurata idan miji yace ma matarsa ta yi zina aka ce ina shaidu yace a bayyana shaidu shi kadai ya gani to ba maganar ai masa bulala 80 me za a yi za su zo shi da ita gaban alkali wato sihiri ali yayin rantsuwa da Allah su hudu yana mai shaidawa cewa da gaske yake akan abin da yake jifanta da shi rantsuwa ta biyar ya cike da cewa tsinewar a tsinuwa ta Ubangiji subhanahu wataala ta tabbata akan sa in har ƙarya yake mata idan an yi haka to shi ya wanke kansa ba maganar ai masa haddi an gane ko idan ku ta toge ita aka ce toke kare kanki idan ta ce ita ba za ta yi wannan rantsuwa to abinda za a yi za a mata haddi na kazafi a jajjefe ta har ta mutu idan ku shi aka ce to karen zai yi kiran tsewa to abinda za a masa haddi na kazafi za a yi masa bulala 80 kenan ya mata kazafi to dan haka kenan tsakanin ma'aurata kenan in miji ne yace ya matar shi ta yi zina to a farko ba a bulala shi sai a ce masa ya kawo shaidu guda hudu idan bai kawo shaidu ba to abinda zai yi li'ani za su tsakanin shi da ita me yasa malamai suka ce hikima domin shi namiji da wuya zai ga matar shi akan aiki na alfasha wato ya ja bakin sa ya kyale sabani ga wadda in mani sanciyar shi ce wadda take ba komun sa ba wanda yana iya jan bakin shi ya kyale amma ba kowane namiji bane zai ga matar shi tana zina kuma ya ja baki ya kyale me yasa saboda al'amari ne wanda yake na Allah wadai na keta alhurma gare shi don haka anan malamai suka ce ɗayan biyu ne a farko in har ka san ba za ka yi ba ka same ta akan wannan laifi to ka sallame ta ka huta da ita an gane ku ka sallame ta in kuma ya kasance ba za ka iya kyalewa ba to dole za ka je gaban alkali kenan a yi ani tsakaninka da ita kuma malamai suka ce hikima ta biyu so domin da wahala wato a ce mutum da hankalin da Allah ya masa ya tashi ya ma matar shi kazafi alhali ba ta yi bai ce ta yi zina wannan abu ne wanda yake yana da wahala saboda me yasa kasancewar shi mumini ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ɗabi'antar da shi akan ɗabi'a ta kishi da wuya in har ba haka bane mutum zai fito ya ce matar shi ta yi zina to dan haka anan ubangiji ta'ala sai ya tuge ma'aurata kenan in miji ya ce ma matar shi ta yi zina to da li'ani za su yi tsakankaninsu shine anan malam sai shigo mana da hadisi na Abdullahi dan Umar Allah ya kara musu yadda ke cewa anna fulana ibn fulan lalle wani dan wani domin babu fa'ida game da bayyanar da sunan shi an gane ku abinda ake so a fahimci hukuncin da yake karkashin kissa ba san da sunan akan wane ne yazo yayi tambayar shine yace anna fulana ibn fulan lalle wani dan wani qala ya rasulullah yazo yace ya manzon Allah ara'aita an law wajada ahaduna imra'atahu ala fahisha kayfa yasna yace ya rasulullah ba ni labarin a ce dayan mu ya samu matarsa wato tana zina abinda ake nihi da fahisha ita ce zina kamar yanda Allah ya ambace ta da wannan suna ma'ana ya ya siffanta ta da wannan sifa ubangiji ta'ala yace wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila shine yace ara'aita ya rasulullah ba ni labari annaw wajada ahaduna imra'atahu ala fahisha in dayan mu ya samu matarsa tana zina kaifa yasna yace ya rasulullah yaya zai in takallama takallama bi amrin azim yace ya rasulullah in har mutum wato ya maganta to yayi magana fa da al'amari wanda yake mai girma wa in sakata sakata ala misli zalik in ko ya ja bakin sa ya kame to ya ja bakin sa ya kame akan wani al'amari mai girma kina ya shiga saka mai wuya shine yace in takallama takallama bi amrin azim in har mutum ya maganta to yayi magana mai girma saboda dole a ce yazo da shi in babu shaidu dole a zo gaban alkali kenan a yi tsayi da ani yace wa in sakata in ko mutum ya ja bakin sa ya kame yace sakata ala misli zalik ya kame bakin sa akan wani al'amari mai girma kaddara cewa Allah ya jarrabe ka da santa ci gaba da zama zaka yi da ita kaga ci gaba da zama da ita wannan hadari ne domin rashin kishi ne kenan dama damar ta in ma ka ja bakin ka ka kame to ka sallame ta hada sai Ibn Umar ke cewa fa sakata annabiyyu sallallahu alaihi wa sallam fa lam yujibhu wato manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ya ja bakin sa ya kame manzo Allah bai tanka masa ba bai ce masa komai ba wannan na nuna mana manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama matsayin sa matsayi ne na jakada mai isar da sako a madadin ubangijin sa wanda baya kadar gaban sa ya bada fatawa ba tare da wahayi na ubangiji subhanahu wataala kaga annabi Ibn Umar yace fa sakata annabiyyu sallallahu alaihi wasallama fa lam yujibu zalla sallallahu alaihi wasallama ya ja bakin sa ya kame bai tanka masa ba saboda me yasa ba turo masa da sakon cewa ga yanda al'amarin yake sannan bugo da kari anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ja bakin sa ya kame bai ce masa komai ba dan kyamar tambayar da yi saboda abin ki ne abin kyama kafin al'amari ya auku ka ringa tambaya in abu kaza yayi to kuma yaya ya kamata a yi wannan ana kiran shi at-tanaqqu ko ka kiraye shi al-gulu shishigi a cikin addini abinda ake bukata kai hakuri in al'amari ya wakana sannan kai tambaya amma kafin abu ya wakana a ce to in abu kaza yayi menene hukuncin shi wannan kwata-kwata abin ki ne abin kyama wanda bai dace ba shine yace falamma kana ba'da zalik yayin da ya kasance bayan haka an gane ku ma'ana zamani yayi zamani a tahu sai ya sake dawowa wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala sai yace innal ladhi sa'altuka anhu yace ya rasulullah abinda nake tabbatar maka lalle abinda na maka tambaya game da shi nace ya rasulullah mutun ne ya samu matar shi tana zina ya rasulullah yaya zai yi in ya maganta, ya maganta game da al'amari mai girma, in ya ja bakin sa ya kame, to ya kame game da al'amari wanda yake mai girma. Yace kadubi tuli tuli, yace ya Rasulullahi, wannan abin da na maka tambaya game da shi an jarrabe ni da shi, ya wakana a kaina. Fa anzalallahu azza wa jalla ha'ula ila ayat, duk da cewa lafazin ha'ula ana amfani da shi da akil, an gane ku, amma a cikin lafazin ya zo ha'ula ila ayat, kenan in ma ka ce ha'ula ila ayat ko hazihi ila ayat, shi ne ya ce Ibn Umar yake cewa Ubangiji ta'ala sai ya saukar da waɗannan ayoyi fi suratin nur, a cikin suratin nur Ubangiji ta'ala ya ce wallazina yarmuna azwajahum, waɗanda suke jifan matansu da maganar cewa sun yi zina, walam yakullahum shuhada'u, kuma alhali ba su da shaidu waɗanda za su zame musu shaida akan tabbatar da wannan zina, babu shaida guda uku illa anfusu, Ubangiji ta'ala ya ce sai kawunansu kawai, kai kadai ne ka tabbata haka, amma baka da wanda zai zame maka shaida. Ubangiji ta'ala yace fa shahadatu ahadihim, shaidar dayansu su daga cikin ma'auratan, Ubangiji ta'ala yace arba'u shahadatin billahi, shaidawa hudu yana mai rantsuwa da Allah, innahu lamina sadiqin, cewa nan dai shi yana daga cikin masu gaskiya akan cewa ta yi zina. Dan haka hatta da lafazin da zaka yi amfani da shi a wajen li'ani da yanda ita matar za ta yi, sai da Allah ya koya mana, cha zai yi ashhadu billahi inni lasadiqun annaha anni ra'aytu hatazni, ashhadu billahi ina shaidawa ina rantsuwa da Allah, inni lasadiqun, lalle ni mai gaskiya ne, ra'aytu hatazni, na ganta tana zina. Sai ya faɗa so hudu, sannan cikon rantsuwa ta biyar kamar yadda Allah ya faɗa, wal khamisatu anna la'anatullahi alayhi in kana min al-kadhibina, rantsuwa ta biyar sai ya ce yana shaidawa da Allah cewa ya ganta tana zina, kuma tsinewar Allah ta tabbata akan shi in har ƙarya yake mata, in yayi haka to wannan ya kubuta game da haddi wanda yake na kazafi. Ubangiji ta'ala sai ya ce wa yadra'u anha al'azaba an tashhada arba'a shahadatin billahi innahu lamina al-kadhibina, shaidawa da za ta yi shaidawa hudu da Allah cewa mijinta ƙarya yake mata akan cewa ta yi zina, yin wannan shaidawa guda hudu da za ta yi, Ubangiji ta'ala ya ce na ije mata azaba, ma'ana ba za a yi mata haddi ba. Na biyar sai ta cike da cewa tana shaidawa da Allah mijinta ƙarya yake mata akan cewa ta yi zina, in har da gaske yake to fushin Allah ya tabbata akan ta. To in ta yi haka ita ma ta wanke kanta, ba maganar a yi mata haddi. To shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, Ubangiji ta'ala sai ya saukar masa waɗannan ayoyi, fatalahunna alaihi, manzon Allah ya karanta masa waɗannan ayoyi, wawa azabu, manzon Allah ya galgade shi, wa zakkarahu, ya tunatar da shi wato mummunan karshe ga duk mutumin da wato ya faɗi abin da ba shi ba. Misali in kazafi ne ya mata, ya tabbata kazafi ne ya mata, to manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tunatar da shi azaba ta Ubangiji subhanahu wataala, shine yace wa zakkarahu, manzon Allah ya tunatar da shi karshen lamarin, wa akhbarahu, ya bashi labarin anna azabat dunya, lalle azaba ta duniya ahwanu min azabil akhirah, ita tafi sauki game da azaba ta lahira, an gane ko, azabar duniya tafi sauki akan azaba ta lahira, domin azaba ta duniya iyaka lokaci gare ta, an gane ko, idan ka mutu duk azabar da za a maka dole za a dena, kana raye ne in ma an maka bakin azaba ta duniya mutum yana raye, idan ya koma zuwa ga Allah shi kenan. To ita kuwa azaba ta lahira azaba ce mai wanzuwa wadda ba ta yankewa, wala azabul akhirati ashaddu wa abqa, Ubangiji ta'ala ya ce rantsuwa nake da girma na da buwayata, lalle azaba ta lahira ita ce mafi tsananin azaba kuma ita ce mafi wanzuwa. Amma dan tsabar wauta da jahilci sai ka ji mutum yana cewa wai da kunyar duniya gara ta lahira, wai da yi kunya a duniya wai gara yi kunya a lahira. Shi ne manzon Allah ya ba shi labarin cewa anna azabar duniya, lalle azaba ta duniya a hawan min azabil akhira ita ce mafi sauki game da azaba ta lahira. Kaddara cewa a nan duniya wuta ce za a hura a tusa mutum a ciki, to wutar duniya sai ka dinka zafinta su 70 zai baka gurgudan zafin wuta wadda take ta lahira, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa a hadisi sahihi. Faqala, shi wannan sahabi sai ya faɗa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la wallazi ba saka bil haqqi, ya ce ya rasulullahi ina rantsuwa da ubangijin da ya aiko ka da gaskiya ma ka zautu alaiha, ya ce wallahi ba ƙarya ba nake mata abinda nake faɗa haka ne. An gane ku, ita wannan lada ma akan ƙara ta a wajen rantsuwa kamar yadda la wallahi bala wallahi, kamar yadda yace la uqsimu bi yawmil qiyama ala uqsimu bi mawaqi bi mawaqi in nujum, shine yace la wallazi ba asaka bil haqqi, rantsuwa nake da ubangijin da ya aiko ka da gaskiya. Yace an gane ku, shine yace ma kazartu alaiha, yace ya rasulullahi ba kariya na mata ba abinda nake faɗa haka ne. Thumma da'aha, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sannan sun yi sa aka kirawo masa matar ta zo. Fawa abaha, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya gargade ta. Wa akhbaraha, manzon Allah ya ba ta labarin anna azabar duniya, lalle azaba ta duniya a hawan min azabil akhira ta fi sauki game da azaba ta lahira. Manzon Allah ya ja hankalinta. To dan haka in aka zo za a yi li'ani a wajen alkali, abin da ya dace alkali ya ja kowane ɗaya daga cikin su gefe ya gargade shi ya masa wa'azi. Kamar yadda yau in mutum ya je gidan alkali ko gidan sarki zai yi rantsuwa, sai an hudda shi gefe an masa nasiha an ja hankalinsa, a nuna masa tsananin al'amarin da zai yi. Kenan in ya ma kansa galgadi, in ya san baya da gaskiya sai ya janye, in kuwa ya san yana da gaskiya to gaskiya ku dukin karfi ce, kamar yadda Hausawa suke faɗa, wanda kuma haka ne, duk wanda yake da gaskiya akan al'amari to ba zai kunyata ba a nan duniya kuma ba zai kunyata ba a gobe kiyama. Faqalat, bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya galgade ta sai ta faɗa ta ce la wallazi ba asaka bil haqqi, tace ya rasulullahi rantsuwa nake maka da ubangijin da ya aiko ka da gaskiya, innahu lakadhib, lalle miji na ƙarya yake akan abin da yake jefa na da shi cewa na yi zina. Wannan magana ba haka bace, ita ma ta yi rantsuwa da Allah ta tabbatar masa cewa ƙarya yake. Iza ai to dole ai da ani za ai. Fa bada'a bil rajuli, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya fara da miji. Shahida arba'a shahadatin billahi, ya shaida da ubangiji shaidawa guda hudu. An gane ku, rantsuwa ce za ka yi guda hudu, amma wannan rantsuwa sai ka hada ta da kalima ta al-ishhad. An gane ku, ka ce ashhadu billahi, ina shaidawa ina rantsuwa da Allah. An gane ku, inni la sadiqu, lalle ni mai gaskiya ne game da abin da nake jifanta da shi. An gane ku, ya ce ashhadu billahi inni la sadiqun fima ramaitu hadihi, ina rantsuwa da Allah ina shaidawa da Allah lalle da gaske nake game da abin da nake jifanta da shi na cewa ta yi zina. Shine ya ce fa shahida arba'a shahadatin billahi, ya shaida shaidawa da Allah shaidawa su hudu, innahu la minas sadiqin, cewa yana daga cikin masu gaskiya game da abin da yake jifanta da shi. Wal khamisatu, rantsuwa ta cikon biyar, anna la'anatallahi, ko kuma shaidawa ta cikon biyar da yi, anna la'anatallahi alaihi, cewa tsinewar Allah ta tabbata a kansa, in kana minal kadhibina, in har ya kasance daga cikin makaryata. an gane ku. Bayan yayi wannan rantsuwa biyar, shine Ibn Umar yake cewa thumma sanna bil mar'a, sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya biyanta da matar, kenan shi mijin ya zama na farko a wajen rantsuwar, sannan ita ta zama ta biyu kenan. Shine yace thumma sanna bil mar'a, sannan sai ya biyanta da matar. Fa shahidat arba'a shahadatin billahi, ta shaida da Allah shaidawa hudu tana mai rantsuwa da ubangijinta, innahu la minal kadhibina, cewa lalle mijinta yana daga cikin makaryata game da abin da yake jifanta da shi. Wal khamisatu, ta cike da rantsuwa ta biyar, anna ghadab wallahi alaiha, cewa fushin Allah ya tabbata akan ta, in kana minas sadiqin, cewa in har yana daga cikin masu gaskiya game da abin da yake jifanta da shi. Da suka gama wannan rantsuwa, Ibn Umar ya ce thumma farraqa bainahuma, sannan manzo Allah sai ya raba tsakankaninsu. An gane ku, raba tsakankaninsu wannan wajibi ne, kuma har abada ba magana aure, ba maganar komai tsakaninsu har abada. Wani irin zama za a yi bayan haka? Dan haka hikima ta Ubangiji subhanahu wata'ala sai ya shar'anta rabuwar, rabuwa ce ta dindindin, ba maganar komai har kiyama. Thumma qala, sannan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fada yake cewa inna Allaha ya'lamu anna ahadakuma kadhib, yace lalle Allah na sanin dai daga cikin ku dai makaryaci ne. Fa hal minkum mata'ib, shin akwai wanda zai dawo ya tuba ya koma zuwa ga Ubangiji ya karyatar da kanshi daga cikin ku sai da manzon Allah ya maimaita su? Malamin ku matai, shin akwai mai tuba daga cikin ku? A wannan gaba za mu fa'idanci wata fa'ida, shine kasancewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai san gaibu ba. Inda ya san gaibu, da zaran zawwa wajen shi zai iya gane wane mai gaskiya ne, wane makaryaci ne. Da yake duk wani al'amari wanda ya kuya, wannan sanin shi yake banta da Ubangiji subhanahu wa ta'ala, dan haka shi alkali zai yi hukunci akan zahirin al'amar. Ita ta zo, shi ya zo ya yi rantsuwa biyar, ita ta zo ta yi rantsuwa biyar, to wane ne za a kama da laifi a cikinsu? Kowa ya tabbatar tsakanin shi da Ubangiji cewa bai yi, shi ya ce ba ƙarya ba yake, ita kuwa ta ce ƙarya yake. Dan haka manzala sallallahu alaihi wasallama sai ya ce inna Allaha ya'lamu anna ahadakuma kadhib, yace lalle Ubangiji ta'ala yana da sanin cewa ɗaya daga cikin ku makaryaci ne, saboda sani ne wanda yake banda da Ubangiji subhanahu wata'ala, al'amari ne na gaibu. Sai ya ce fa hal minkum mata'ib, shin akwai mai tuba daga cikin ku sai da manzon Allah ya maimaita su? A wani lafazi, bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bujuro musu da tuba zuwa ga Ubangiji, sai ya ce la sabila laka alaiha, to kai fa ka san da cewa ba ka da wata hanya da za ka kama ta da laifi, shikenan ba kai ba ita, dole ka fita daga cikin lamarinta. Qala ya rasulullah, sai ya ce ya manzon Allah, mali, ya ce to ta bani dukiyata wadda na gabatar a matsayin sadaki. Kasan dan adam da dukiya akwai amana, cai mali, yace ya rasulullah dukiyata. Qala sai manzon Allah yace masa lama da laka, ba ka da wata dukiya da zaka nema abunta, in kunta sadaqta alaiha, in har ka kasance kai gaskiya akan da cewa tabbas ta yi zina, to fa huwa bi mustahalalta min farjiha, wannan dukiya da ka gabatar mata a matsayin sadaki ta ci dukiyar a sababin halitta gabanta da kai. Dan haka aure ko da batacce ne, in dai mutum ya kusanci mace to ta ci wannan abin da ya gabatar na sadaki, ba maganar daidai da dala a dawo da shi. Sai ya ce wa in kunta kazamta alaiha, ya ce in kokari ya kamata cewa ta yi zina, manzo Allah ya ce fa huwa abu'adu laka minha, to maganar ma a dawo muka da sadakinka ai bai mata su ba, kenan koda da gaske kake cewa ta yi zina kana da gaskiya akan haka, to wannan sadaki ta ci sadaki a sanadiyar halitta gabanta da kai, in kokari ya kamata to maganar adawa muka da sadaki ai bai mata su ba. A takaice wannan hadisi, wato Ibn Umar ya ba mu labarin abin da ya wakana kenan a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kamar yadda shi wannan sahabi wato ya zo ya yi tambaya kuma al'amari sai ya wakana a kan shi Allah ya jarrabe shi. Kuma ga yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya rantsar da su, kuma bayan ya rantsar da su manzon Allah ya bujuro musu da tuba ga Ubangiji subhanahu wata'ala. Kuma ga yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a ƙarshe kenan ya raba tsakankanin su cewa ba kai ba ita, kuma abinda ka gabatar mata da shi na sadaki ba maganar dili da tala a dawo maka da shi. To dan haka wannan al'amari ko yau yawa kana kenan gaban alƙali za a je a yi irin wannan rantsuwa. Sannan kenan a nan in shi namiji ya yi wannan rantsuwa guda biyar, to a lokacin nan mace za ta yi, in ta yi ba maganar a yi mata haddi kamar yadda Allah ya faɗa. In kwa ta toge ita ta yi rantsuwar, to a lokacin nan haddi na zina za a tabbatar mata. In kwa an ce shi ya kawo shaidu, ya ki kawo shaidu, aka ce to irin rantsuwa da Allah cewa tabbas ne ta yi zina, ya ce ya shi ba zai rantse ba, to haddi na kazafi za a yi masa. Shi wannan li'ani na inganta ga dukkan ma'aurata sawa'an, wato musulmi ne waɗanda suke adalai ko kuma fasikai ne, ko da an tabbata malalata ne an gane ko, to haka dai za a yi. Sannan kuma wannan na nuna mana duk wani al'amari da ke wakana na hukunci dole a koma ga shari'a, a koma mai Allah ya zartar da shi na hukunci ko manzon shi sallallahu alaihi wasallam. Sannan kuma wannan hadisi yana nuna mana duk wasu masu laifi, to abinda ake bukata a bujuro musu da tuba ga Ubangiji subhanahu wata'ala, kamar yadda a ƙarshe annabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace fa hal minkum ta'ib, shin akwai wanda zai tuba daga cikin ku? Kuma wannan yana nuna mana in an zo li'ani a shi farko namiji shi yake farawa kamar yadda Allah ya fara da shi, kuma kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama namijin ya gabatar sai da ya rantsuwar, sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya biyanta wato da matar. Sannan kuma wannan yana nuna mana kenan in an yi li'ani, in dai babu wanda ya dawo ya ƙaryatar da kanshi, to babu wanda za a ma hukuba, an gane ku? In ya dawo ya ƙaryatar da kanshi shi namijin, to sai a yi masa haddin kazafi. In ita ta dawo ta ƙaryatar da kanta kenan za a jajjefe ta har ta mutu. Sannan kuma shi li'ani kenan kamar yadda muka yi bayani na kasancewa a gaban alkali ko a gaban shugaba ko wanda zai tsaya matsayin su, a can ake zuwa a yi li'ani. Sannan kuma shi kanshi li'ani kenan sai idan ba a samu shaidu ba, in dai an samu shaidu ba maganar li'ani. Idan mutum ya ce matar shi ta yi zina, aka ce ina shaidu, ya kawo shaidu guda hudu suka tabbatar da shaida, to a nan lokacin nan kawai za a zartar mata da haddi ba maganar li'ani. Dan haka Ubangiji ta'ala ya ce walam yakul lahum shuhada'u illa anfusuhum. Sannan shi li'ani yake kwanta wannan babi, misali wannan babi na li'ani kenan ya saba ma duk wasu babi waɗanda suke na fiqhu, wato ta bangaren wasu al'amura kamar guda uku. Kaga kasancewar abu ne sananne na cewa a duk lokacin da wani ya kawo ƙarin cewa an masa kaza, shi kuma wanda aka kawo ƙara ya ce ba haka ba ne, to shi wanda ya kawo ƙara ne ake nema a wuyan shi ya kawo shaida. Yanzu misali idan na kai ƙarin cewa ina bin ka miliyan guda, haka kawai za a matsa ka a tirsasa ka a ce ba shi miliyan ɗin shi? Farko abinda za a nema ina shaida ta akan cewa ina bin ka miliyan guda? In na kawo shaida sun tabbatar da haka ne ina bin ka miliyan ɗaya, to alƙali sai ya tirsasa ka dole ka biya ni. Idan ban kawo shaida ba, to alƙali sai ya ce kai rantsi da Allah in har baya bin ka miliyan, in kai rantsuwa da Allah ka wanke kanka. Shine manzon Allah yace al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankara, to kaga wannan babi ya saba da duk wannan ya saba da wancan babi nan miji idan ya kawo kara wajen alkali yace matar shi ta yi zina farko za a nemi sheda in babu sheda sai a ce masa to irin zuwa da Allah rantsi da Allah sai hudu ka cika rantsuwa ta biyar da cewa tsinuwar Allah ta tabbata a kanka an gane ku kenan ita ma a rantsar da ita kaga ta wannan fuska kenan ya saba da wancan babi sannan fuska ta biyu a duk wasu rantsuwa da mutum zai yi in mutum ya yi rantsuwa ɗaya shikenan an gamsu za a wadatu da wannan rantsuwa ɗaya amma wannan babi da yake babi ne mai girma al'amarin mutunci al'amari ne mai girma rantsuwar sai mutum ya yi rantsuwa biyar ta biyar ɗin sai ya cike da cewa tsinewar Allah ta tabbata a kan shi amma yanzu misali ka kai ƙarar mutum ka ce kana bin shi miliyan guda aka ce kawo shaidu ka ce baka da shaida sai ya ce mishi to rantsi da Allah in har ba haka ba ne in ya yi rantsuwa ɗaya an wadatu da rantsuwar da ya yi shi kenan in ƙarya yake a kiyama dole zai biya ka hakkinka amma shi a nan kenan mijin sai ya yi rantsuwa biyar ita ma sai ta yi rantsuwa biyar sannan kuma shi wannan hallo inda ya ƙara sabawa rantsuwar sai ka haɗa ta da kalima ta ashhadu an gane ku kaga sai ka ce ashhadu billahi ina shaidawa da Allah ina tabbatarwa ina rantsuwa da Allah amma in a wani babi ne ba maganar ka haɗa da kalima ta al-shahad iya abinda za ka yi rantsuwa za ka yi da Ubangiji subhanahu wa ta'ala cewa al'amarin nan haka ne ko kuma ba haka ba ne don haka dai wannan al'amari ne wanda yake mai girma za mu iske a darasi mai zuwa kenan in ma kasancewar mutum jifar mace da zai ce ta yi zina ko kuma ya kure ɗa ya ce ba nashi ba ne to a shi ne ake yin li'ari nan insha Allah za mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidu majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك